وسلم بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala, wanda cikin ikonsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta Juma'a da muke haduwa a wannan majalisi mai albarka dan jin fassara na ma'anonin ayoyin Alkur'ani mai girma gurgurdan hali. Muna karatu cikin Raddul Azhani ila ma'ani Alkur'an na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaqa. Yau 14 ga watan Safar shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna cikin suratul A'raf aya ta 27 zamu tashi insha Allah. Allah ya mana muwafaqa.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزئ عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون.
نعم إن بومن تابسياكين ينابتوني دنگنا دا أبن ديو وكانا tsakanin annabi Adam alaihi salam da kuma talalabar da Iblis ya musu shi da matarsa har ya sabbaba musu fita daga cikin aljanna. Sai Allah ta'ala yake biyewa da kashedi ga ƴaƴan Adam. Kafin ya musu kashedi sai ambata musu ni'ima da ya musu, irin shigen ni'imar da ya wa babansu ta suturce su daga tsaraici, don haka kada su sake yadda shaitan ya yi tsirara ga mahaifansu a aljanna ya sabbaba musu fita, to su kuma a nan duniya kada su zan sun jibinci shaitan balle ya sake musu tsiraici a nan duniya su rayu babu mutunci, kuma ya hana su komawa inda ake so su koma, ita ce aljanna. Bayan da Allah ta'ala ya ambata mana ya bani Adama kad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa dhalika khair dhalika min ayati llahi la'allahum yadhakkaru thumma dhakarat aqiban akhara liqissati Adama tahdhiran libanihi. Sannan sai Allah madaukaki ya saki ambata wata bibiyar ga kisan annabi Adam alaihi salam domin ayi kashedi, ayi gargadi ga ƴaƴansa kar su sake ma shaitan. Faqala, sai Allah ya ce, ya bani Adam, ya ku ƴaƴan Adam. Wannan fa bayan an faɗa musu abin da shaitan ya yi wa babansu, to sai su ma aka kira hankalinsu, ya bani Adam, ya ku ƴaƴan Adam. La yaftinannakum shaitan, kada fa ku sake shaitan ya fitine ku. mutunansa shi ne ya ɓatar da mutane. Ai, la yudhillannakum ash-shaytan, kada ku bari shaitan ya ɓadda ku. Ta yaya ne za ku kare kanku daga ɓatarwar shaitan? Ai, la tattabi'uhu, kada ku bi shi. Daga lokacin da zuciya ta zantana biyayya a shaitan, to ku tabbas zai ɓatar da ita. Amma lokacin da zuciya ta zan ta yi wa shaitan bore, to insha Allahu ta samu kariya. Fatuftanu, in kuka bi shaitan, ya ce, ya bani Adama la yaftinannakum ash-shaytan, ya ku ‘ya’yan Adam, kada shaitan ya fitine ku, wato shi ne kada ku masa biyayya. Don in ku masa biyayya, fatuftanu, sai ku zan kun fitinu, fa yukhrijakum min ni'mati rabbikum, zai fidda ku daga cikin ni'imar Ubangijinku. Bin shaitan yana sabbaba wa mutane a rayuwar duniya su fita daga ni'imar Allah. Kama akhraja abawaykum min aljanna, kaman yadda ya fitanar, wato yadda ya fidda mahaifanku guda biyu, annabi Adam da Hawwa'u, min aljannati, daga aljanna, saboda fitinarsa. Yanzi'u anhuma libasahuma, bai sabbaba musu fita a aljanna ba sai da ya zan yana fizge musu tufafinsu. An kawo shi da siga ta annaza'u, akhdhu shay'in biquwwatin wa sur'a, fizgewa kenan. Sai aka kawo wannan siga yana fizge musu tufafinsu. Ka kaddara kaman a zahiri ne aka fizge tufafin jikin mutum, aka mai tsirara, ai gayan kiyayya kenan. To haka shaitan yake wa mutane. Liwarayahuma sau'atihima, domin ya nuna musu tsaraicinsu. Me yasa aka yi mana kashedi dangane da shaitan? Innahu, domin shi shaitan, yarakum, yana fa ganinku. Huwa shi din wa qabiluhu, da rundunarsa, shi da qabilarsa suna ganinku. Ai, junuduhu, shi da rundunarsa. Wal qabilu al jama'a, wato jama'a kenan. Thalathatun fasa'ida min qaumin shatta, daga uku ko sama da uku, ko da mutane ne daban-daban, to ana ce da su kabila. To shi shaitan, ai, shi ma yana da kabila, saboda dukkansu ba wai aljanu ne mutanen Iblis ba. Ya zauna yanzu? To, ya ce, ya bani Adama, ya ku ‘ya’yan Adam, la yaftinannakum ash-shaytanu, kada shaitan ya fitine ku. Kama akhraja abawaykum min aljanna, kama yadda ya fitta iyayenku daga aljanna su biyu. Yanzi'u anhuma libasahuma, yana fizge musu tufafinsu. Liyuriyahuma sau'atihima, domin ya nuna musu tsaraicinsu. Innahu, ai, lalle shi shaitan, yarakum, yana ganinku. Huwa wa qabiluhu, shi da qabilarsa. Shi ne aka ce alqabilu aljama'a, thalathatun fasa'ida min qaumin shatta, daga uku zuwa sama, waɗanda suka hallara koda daga mutane daban-daban ne. To shi Iblis yana da rundunarsa cikin aljanu, yana da rundunarsa daga mutane, min aljinnati wan nas. To shi da kabilarsa suna ganinku. Min haithu la taraunakum, min haithu la taraunahum, ta inda ku ba ku ganinsu. Ma'ana Iblis zai ga mutane ta inda su ba su gan shi ba. Zai iya kullo musu da dabarbaru wanda ba su iya ganewa ba. Wannan aya sai ta zamanto tamkar kashedin da Allah ta'ala ya yi masu ‘ya’yan annabi Adam a cikin suratul Kahfi, a fatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu, yanzu za ku riki shi Iblis da shi da zuriyarsa su zamanto su ne majibintanku, ku bar Allah. Wa hum lakum adu, alhali shi Iblis kuma an bayyana muku kuma kun fahimci cewa maƙiyinku ne. Can Allah ya ce bi'sa lizzalimina badala, tir da wannan musayan da azzalimai suka yi makansu. Maimakon a riƙi Allah shi ne masoyinka, shi ne mai tausaya maka, shi ne mai nufinka da alkhairi, yana shiryar da kai ya tara maka ni'imomi. Maimakon a riƙe shi majiɓinci abin da ya faɗa, sai aka banna Allah sai aka koma na Iblis. Wato wani abu da mutane ba su fahimta ba. Zuciyar ɗan Adam ba ta taɓa zama ba ta ta'allaka da wani abu ba. Ko dai ta ta'allaka ga Ubangiji ne ko ta ta'allaka ga wani Allah. Don haka ba za ta taɓa zama haka ba. In ma dai ta ta'allaka ne ga Allah ko kuma ta ta'allaka ga wani Allah. Yanzu waɗanda suke cewa wai su atheists ne, su waɗanda ba su yadda ma akwai Allah ɗin ba. Ba su yadda akwai shi ba. Kuma suna ambatawa, kuma suna yin campaign yanzu suna samun mutane daga cikin karabiti, da gogaggun 'yan boko ne a duniya. To yanzu har ana samun zaune gari banza ma, shi ma waye ya ce shi atheist ne. To duk wanda ya ce babu Allah, to fa wallahi akwai abin da yake bautawa. Ko bai bautawa Allah ba, to yana bautawa wani abu. Tabbas ba zai taɓa zama ne haka babu ba. To shi saka can aka ce bi'sa lizzalimina badala, saboda ko dai mutum ya roƙi Allah ne ko kuma ya roƙi wani Allah, haka lamarin yake. Shi yasa hatta zuciyar ɗan Adam ma tana zamanto masa abin bauta. Shi ne Allah ya ce afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, baka ga wanda shi san zuciyarsa ne ya riƙe a matsayin abin bauta ba, baya aikata komai shi sai abin da ya kwanta masa a rai. Abin da ya kwanta masa a rai shi zai yi, dokar Allah kuma ba zai yi ta ba. Shi yasa ka sai kaga ɗan Adam addini zai ce masa kiyaye kaza, ba zai kiyaye ba, amma kuma zai sanya wa kansa wata ka'idar kuma wadda ta fi ta addinin tsanani. Mutum zai ga tsayuwar sallah ta masa tsayi minti 10 ko minti 15, amma zai iya tsayawa a layin wani abu ko neman wani abu ko wani layin neman kuɗi ko layin wani abu ya yi awa guda ma yana tsaye. Ya kallafa wa kansa ko kallon ball, ya je filin ball ya yi awa guda yana tsaye, yana kallon katti su yi can su yi can a guje, zai iya yi. To kaga ko dai abotawa Allah ne ko abotawa wani Allah. To shi yasa Allah ta'ala yake mana kashedi a riƙe shi a bar shaidan, domin shi shaidan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Nan ma lace lil afati ajsadihim, saboda su suna da tafshin jukkuna, aw adami alwanihim, ko kuma saboda su ba su da launi. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum, ai shi shaidan yana shiga jikin mutum, kaga baka ganin sa. Mutum yana ga lokacin shaidan yake shiga jikinsa, amma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana shaidan yana shiga jikin mutum. Innal insana yajri fi inna shaytana yajri fil insani majrad dami, kuma ya faɗa ne akan wata qadiya, akan tunani ne. Shi saka tarafin farkon hadisin zai fa'idan ta wannan karshen hadisin ne. Annabi ne sallallahu alaihi wasallama yana itikafi, sai matarsa Safiya bintul Harith sai ta kewaye wata baya, sai ta zo cikin masallaci, sai ta kawo annabi ziyara da daddare, ta zo ta gaishe shi. Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ta gaishe shi za ta tafi, sai annabi sallallahu alaihi wasallam tunda dare yayi sai ya rakata wajen masallaci, akai ta karshen masallaci inda za ta shiga kofar gida ta shiga. To a wannan lokaci wasu mutane biyu suna tahowa, sai suka hango annabi, kuma sai ga annabi tare da mace, don haka sai suka yi turus, sai suka juya wai saboda kunya. Sai annabi ya ce ala rasuli kuma, ku dakata ku zo. Annabi ya ce ta daga jilbabinta, ta daga jilbabinta, sai ya ce innaha Safiyatu bintul Harith, ya ce Safiya ce il Harith, ai sun santa kuma sun san matarsa ce. Sai suka fahimci abin da annabi yake nufi. yaushe za su yi annabi mugun zato sai suka ce subhanallah, sarki ya tabbata ga Allah. Wato suka nuna annabi ba haka zuciyar mu abin nan tunanin da sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna shaytana yajri fil insani majra dami wa akrahu an yuqdhifa fi qulubikuma shay'an a wata riwaya sharwa. Ai shaytan yana gudana a jikin dan adam magudanar jini na guje ma kar shaytan ya kimsa wani abu a cikin zuciyarku ne tunani na sharri. To kaga nan wajen sai ashe jira'in da shaytan yake cikin jini sai aka ta'allaka shi da mai da tunani, ashe yana shiga ta cikin jinin mu sai influencing thoughts ɗinka, ya influencing tunanin mutum. Shi yasa cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lil malaki lammatun wa lil shaytani lamma, shi mala'ika yana da abin da yake ƙarsa maka, shaytan ma yana da abin da yake ƙarsa maka. Shi yasa Bahaushe yake cewa zuciya bi ko yara suke faɗa, wannan zuciyar tana ce min ne kaza, wannan zuciyar kuma tana ce min ne kaza. To in ka auna sai ga wanne ne mai kyau, wanne ne mummuna. To mummunan shaytan ne, ba wata zuciya. Ma ja'alallahu lirajulin fi qalbihi min jawfi min qalbihi fi jawfi. To don haka nan malai ce lilal afati ajsadihim. To wannan ma'anar kenan, wancan hadisin zai iya goyen bayan ta. Aw adami alwanihim, ko kuma saboda su ba su da launi. Inna ja'alna shayatina awliya'a, Allah ya ce mu mun sanya shaytanu su zabanto su ne waliyai majibinta a awanan wa qurana'a, mataimaka kuma abokan gwame lillazina la yu'minun, ga waɗanda ba sa imani, wanda ba sa imani da Allah wa bi ahkamihi, ba sa yadda da hukuncin Allah. Ko zuciyar mutum hukuncin Allah ya gamsar da ita ne, in kuma ya kore na Allah to ko ya bada farfajiya ne da hukuncin shaytan kuma zai shiga, ko dai ai wancan ne ko ai wannan. Allah ya ce a fidda zakka idan shekara ta yi, sai ga mutum yana da dukiya sai ya ki fitarwa yadda Allah ya ce, in zakkar tasa miliyan biyu ne ko miliyan goma sai ya ki fitarwa, sai ga yawanta. Amma kuma maimakon miliyan ɗayan da zai fitar ya ki, zai kuma iya zuwa aikin banza ya kashe miliyan biyu, ko kuma ya zo shi a gidansa ma kawai ya rushe wata katanga da wani ɗaki ya kashe miliyan biyar. Kuma da ɗin ma akwai gidan, amma in sai ya ce bai masa ba, sai ya bubbuge can ya bubbuge can ya kashe miliyan biyar, kuma ya ki ya fitar miliyan ɗaya. Dama dole ne, ko dai aina Allah ne ko in ba aina Allah ba za a yi na shaitan, haka lamarin yake. Shi yasa Allah yake mana kashedi game da shaitan, mu riƙi Allah. Inna ja'alna shayatina awliya'a, mun sanya shaytanu su ne waliyai majibinta, amma ba ga kowa ba. Lillazina la yu'minuna, sai ga waɗanda ba sa imani da Allah, waɗanda ba su yarda da hukuncin Allah ba. Amma waɗanda suka yarda da hukuncin Allah ba suka yi imani da Allah, su kan Allah ya ba su kariya. Allah ya ce innahu laysa lahu sultanun 'alal ladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, innama sultanuhu 'alal ladhina yatawallawnahu wal ladhina hum bihi mushrikun. Haka Allah ya faɗa cikin suratul Nahl. Shaytan bashi da wani iko, ko can da yace la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Allah ya bada garanti ga masu imani, suna da wiƙaya. Shi yasa shi kansa a cikin hijir yake cewa illa ibadaka minhumul mukhlasin, sai dai bayinka waɗanda aka tsarkake su, sai su ne kawai. Ashe shi ma ya san akwai no go areas sa, amma kaɗan ne. Allah ya samu a cikin kaɗan ɗin, yana samun iko ne kawai, inji Allah ta'ala innama sultanuhu, mamayarsa tana kasancewa ne alil ladhina yatawallawnahu, ga wanda suka jibince shi. In mutum yana raban shaytan to fa shaytan ƙara jawo shi yake, mutum yana raban shaytan shaytan ƙara jawo shi yake, kamar yadda mutum idan yana raban ubangiji, ubangiji ƙara jawo shi yake. Idza ataitani yamshi ataituhu harwala, to haka lamarin yake. Don haka kullum a dinga jibintan ubangiji, ana jibintan ayyukan kirki, to shine ana yin nisa da shaytan. Amma ma dama ana jibintan kayan shaytan, to wallahi baka mutum bai san lokacin da zai afkar da shi a cikin fitina ba, ya raba shi da Allah, ya raba shi da bin Allah, ya jefa shi a cikin wata musiba wadda zai zo shi yana da na sani akan ta. Allah kuma nasari. To su irin waɗancan da suka riƙi shaydan shine majabincin su, ya mamaye su. Allah ya ce wa idza fa'alu fahishatan, idan suka aikata wata alfasha, duk wani abin da Allah bai so, ka shirki, ko da shirka suka yi, wa tawafuhum bil bait urwatan, ko tawafin da da kafin a hana su suke yi a ɗakin Ka'aba tsirara. Kun san aikin hajji dama yana nan a cikin Larabawa, suna aikin hajji duk kafin zuwan musulunci, saboda sun gado tun daga Annabi Isma'il alayhi salam da babansa Annabi Ibrahim, da suka gyara ginin ɗakin Ka'aba. Wa azzintin nasi bil hajji atuka rijalan wa ala kulli damir yatina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum. To kaga dama Allah ya ambata. To tun a lokacin suke ta aikatawa, suna yi suna yi suna yi, to sai ana ciccusa shirkiyat a ciki, abubuwa na shirka, ana kakkaɓewa kuma wani abu wanda yake Allah din ya ce ayi, kuma ana kawowa a ƙago wani abu na gangan. To daga cikin ababen da suka ƙago shine, in za su yi tawafi a ɗakin Ka'aba sai su cire tufafinsu zagidir, haka za a yi tawafi. Wai ƙa'ilina, suna masu cewa la naḍufu fi thiyabin asayna Allah fiha, ba za mu yi tawafi a cikin tufafin da muka saba ma Allah ba. Wai tufafinsu, sauran Larabawa dukansu, su ba su da martaba irin ta Qurayshawa. To don haka tufafinsu ba shi da tsarki a itiƙadinsu. Tufafin da suke sawa suna saba wa Allah, za su kaga tun a lokacin ma sun san kenan akwai abin da ba daidai ba. To wai waɗanda kawai za su iya tufafinsu yake da tsarki suka ce illa al-humus. Al-humus su ne al-Quraysh, jam'insu a Hamas. To idan mutum ya zo shi, in yana da sabon kaya wanda bai taɓa sawa ba, to sai ya sanya wannan kayan sai ya tawafi. Kuma in ya ida, ba zai je ko ina shi ba, jefarwa ake ba kuma wanda zai ɗauka. In kuma ba shi da sabon tufa, to sai ya sami hamasiyun Qurashiyun kenan, sai ce ba shi aro. In ya ba shi aro sai ya sanya, saboda a itiƙadinsu tufafin Qurayshawa suna da tsarki. To don haka sai su sanya tufan, sai su yi tawafi, in sun kammala su maida. In ba ɗayan biyu, to sai mutum ya yi tawafinsa kawai haka tsirara. Lokacin da aka hana wannan abin shekara ta 9 bayan hijira, lokacin suratu Bara'a ta sauka, da Allah madaukaki ya ce falaika innamal mushrikuna najasun falayaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha. Aka sanya Ali ibn Abi Talib ya shela a musimul hajji, kada kowa ya sake yin tawafi tsirara, kuma kada wani mushriki ya sake zuwa jikin Ka'aba. To haka suke faɗi. Maza sai su yi tawafinsu da rana, mata kuma sai su yi tawafinsu da dare, haka suke yi. To shine nan fanuhu anha, sai aka hana su akan wannan au kullu zambin, ko kuma nan alfasha ba ana nufin irin wannan tawafin ba, ana nufin kowane irin zunubi ne, ma haka wasu malamai suka ambata. Wa idza fa'alu fahishatan, kage yazo nakira, yana fa'idantar da umumi, kai kowane irin zunubi ne, mimma yukhalifu ad-din al-haqqa, daga abin da ya saba wa addinin gaskiya. Idzanuhu anhu, in aka hana su, qalu sai su ce wajadna 'alaiha aba'ana, ai mun samu ubanninmu ne suna yi akai, faqata daina bihim, sai muka yi koyi da su. Kai wallahu amarna biya, Allah ne ma ya mana umarni ya ce mi. Kage yanzu an faɗi dalili guda nawa? Dalili guda biyu. Ai ihtajju bi amrayn, sun kafa hujja da al'amari guda biyu, taqlidil aba'i wal iftira'i ala Allah, bin ubanni, taqalidul a'ama kenan, wai duk abin da mutum yayi sai ka bi shi kaman makawo ne dan jagora, duk inda ya ji da shi ai bi zai yi ko, to wai su duk abin da iyayensu suka samu a kai ba za su bari ba. To sai su gina yawan kafa hujja ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan irin waɗannan al'adu mun gaye. Qalu wajadna 'alaiha aba'ana, sai kuma suka ce wallahu amarna biha, Allah ne ma ya mana umarni da shi. Qul, Allah ta'ala ya ce ka faɗa musu, inna Allah la ya'muru bil fahsha, Allah fa baya yin umarni da alfasha, duk wani abu na alfasha Allah bai umarni da shi, Allah bai yadda da alfasha ba. Ai cewa ce inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batana, dan haka Allah bai yadda da alfasha ba, balle su jingina su ce Allah ne ya ce ayi, kasan duk wanda yake wani aiki wanda ba daidai ba sai ya samu mai dalili, idan an ce masa ba mai kyau bane kuma zuciyarsa ba ta so ta bari, to zai samu wani dalili da zai justifying wannan aikin. Ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun, yanzu za ku faɗa abinda ba ku sani ba ga Allah madaukaki ku jingina shi, innahu qalahu, cewa Allah ya faɗa, istifhamu inkari ne, tambaya ce, amma da siga na ana inkari, ai kada ku faɗa ga Allah sai abinda kuka san Allah ya faɗa. Wa ba'da an ankara alaihim al-iqtida'a bil aba'i 'ala al-batil, bayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu inkarin bibiyan abinda ubanni suka yi ai koyi da su ko da ku suna kan bata, wal iftira'a 'ala Allah, da kuma kagen ƙarya da suke yi su jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala, da'ahum ila al-haqq, sai Allah ya kira su zuwa ga gaskiya, wa qala, sai Allah ya ce qul, ka faɗa musu, amara rabbi bil qisti, ubangiji na yayi umarni da adalci, ay bil adli, wa aqimu, kuma sai aka ce ku tsaida, ay ma'dufun ala ma'ana bil qisti, kaman an ce aqimu wato uqsitu wa aqimu, tamkar haka ne, ku yi adalci kuma wa aqimu wujuhakum, ku tsaida fusakenku inda kulli masjidin, ga kowane masallaci, ay abinda ake nufi akhlisu lahu sujudakum, ku tsarkake sujudarku ga Allah subhanahu wa ta'ala, wad'uhu mukhlisina lahu ad-din, ku kira Allah kuna masu tsarkakewa addini a gare shi, wannan wad'uhu kuma ke umarni da ikhlasi a ciki, duka zai iya daukan nau'o'i guda biyu na ibada, imma du'a'u mas'ala ko du'a'u ibada, in du'a'u ibada ne to ana son ikhlasi, wa ma umiru illa li'abudu Allah mukhlisina lahu ad-dina hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima, duk wani abin da zakai a matsayin ibada wanda aka ce ibada ne to ana buƙatar ikhlasi, ayi shi domin Allah, in ma du'a u mas'ala ce, daga hannu zakai a matsayin addu'a ka roki ubangiji wani abu, ita ma ibada ce, ita ma ana so mutum ya sanya ikhlasi, domin ba a roƙon kowa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. To don haka nan duka zai ɗauki waɗannan ma'anoni guda biyu, wad'uhu mukhlisina lahu ad-din, ku yi addu'a zuwa ga Allah, ku roƙi Allah ko kuma ku bauta ma Allah kuna masu tsarkakewa addini ga Allah shi kadai mina shirki daga shirka, domin duk abin da aka sanya sofa ne na shirka a cikinsa Allah baya amsa. Allah ya ce kama bada'akum, kaman yadda ya fare ku, ai khalaqakum wa lam takunu shay'a, yadda Allah ya halicce ku da babu ku ba ku zan komai ba, wa lam yakun hunaka irtibatun bi aba'in wala abna, a lokacin babu wata damfara da kuke da shi zuwa ga ubanni ko yaya tunda ba a yi ku ba, hal ata ala al insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, bai zan ma abin da ake ambatawa ba, Allah bai ma halicce shi ba, Adamun kansa ba a halicce shi ba tsawon zamani, kai kuma da ka zo duniya to an yi wani zamanin da ba a ma san zancenka ba, yanzu wanda za a haifa shekara 50 da suka da za su zo gaba, lokacin da ina ga kowa a nan baya nan, Allah kadai ya sani, amma da bisa ga alamu yadda yake ga farin gemunan nan, shekara 50 masu zuwa zai wahala a samu wani. Eh, to kage yanzu kai wanda za a haifa gobe ma yanzu an san shi? Ba a san shi ba. Eh, baka san yaya yake ba ya ɗabi'unsa suke da makamantansu. To kage ashe dan Adam kagansa aka yi. To don haka Allah ta'ala ya ce kama bada'akum kama yadda ya fare ku da babu ku ta'udun kuma za a kuma maida ku. Ay yu'idukum ahya'an yawmal qiyama, Allah zai maida ku rayayyu a ranar alqiyama bayan ku riga kun mutu babu ku. Kama bada'akum ta'udun zai dauki wannan fassara, wato za a maido da ku rayayyu a ranar alqiyama. Kamar da hadithin Bukhari da Muslim ya zo daga Abdullahi dan Abbasin, Allah ya kara musu yarda, ya ce kama fina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi mu'izatin faqala, wata ra'a Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya cikin mu yana mana wazi, har sai yake cewa ya ayyuhan nas innakum tuhsharuna ila Allahi hufatan uratan ghullan kama bada'na awwal khalqin nu'idu wa'adan alaina innakum nafa'ilin. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku sani fa za a tada ku zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala hufatan uratan ghurlan, babu takalma babu tufafi ga loba, haka za a tara mutane. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kitabasin aya da Allah madaukake ya ce kama bada'na awwal khalqin nu'idu, kamar yadda muka fara farkon halitta haka za mu maida ta. Wa'adan alaina alƙawari ne da Allah yayi, innakum nafa'ilin, mu masu aikata hakan ne. To kaga wannan hadithin ya dan Abbas yana goyen bayan fassarar da tace wato kama bada'akum ta'udun, kama yadda aka fara halittan ku da yadda ka zo ka duniya, ai haka mutum ya zo, ko haka mutum ya zo duniya babu takalmi babu riga kuma ga loba, haka mutum ya zo. To za a mai da mutane. Akwai malaman da suka fassara suka ce ai abin da ake nufi kama kutiba alaikum ta'udun, ko kama kutiba alaikum takunun, kaman abin da aka rubuta a kanku na destiny, makoma, to haka nan za ku kasance. Kama bada'akum ta'udun, ai kama yadda Allah ya fara halittan ku. A lokacin cikin hadithi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan aka aiko mala'ika ya busa rai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da mala'ika za a aiko thumma yursalu ilayhi almalaku fayunfakhu fihi ruh, za a aiko mala'ika ya busa rai, sannan a cikin abin da za a rubuta abubuwa guda hudu, a ciki akwai shaqiyun aw sa'id, ko dai dan aljanna ne ko dan wuta. Kaga a faran halittarsa dama an riga an rubuta, to kaman yadda aka rubuta fate dinsa dan aljanna ne ko dan wuta ne, haka nan zai kasance ya koma zuwa ga wannan abin da aka rubuta. Wasu suka fassara kama bada'akum ta'udun shi ma wani hadisi bayan wanda muka ambata daga Abdullahi dan Mas'udin, Allah ya kara masa yarda, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ambatawa tarafi na wani hadisi yace fa wallazi la ilaha illallah ko fa wallazi nafsi bi yadihi, ina rantsuwa da wanda rayuwa ta ke hannunsa, dayanku inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta laysa bainahu wa bainaha illa zira'un fayusbiqu alayhi alkitab fa'amila bi amali ahli an-nar fayadkhulaha, dayanku zai ta aikin yan aljanna har sai ya zo taki ne tsakaninsa, ma'ana dab da mutuwarsa, sai kuma littafi sai ya rigaye shi wanda aka rubuta, sai kuma ya koma ya zaba wa kansa aiki mummuna. Shi yasa ka kiyaye mummunan aiki, baka sani ba ko ajalinka ne ya zo. Kan littafi ya jirkita wa mutum. To haka nan mutum in an rubuta shi dan aljanna ne zai ta aikin banza, ya ta aikin banza sai ya zo tsakaninsa da mutuwa taki. Wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin wato kabilan Aus yana cikin shugabanninsu, yana nan tare da su Sa'ad ibn Ubada da Sa'ad ibn Mu'adh shi ya kiya musulunta har aka yi yakin Badar bai musulunta ba, har aka zo yakin Uhud ya kiya musulunta. A yakin Uhud dukkan mutanen shigifar su kabilar su suka fita sun tafi jihadi, shi kuma sai ya ce to in ya fito gashi babban mutum da ake girbabawa, ba wanda zai gani sai mai larura ko gurgu ko makaho ko kuma tsoho tukub sai mata da yara. Yace to yanzu don Allah na san fa abin da manzon Allah ya zo da shi gaskiya ne, me zai hana ni nima na musulunta? Don haka sai wa kansa fada imani ya shiga ransa, sai ya jawo raƙuminsa abin nan dokinsa sai yana daurawa, ya daura sirdi. Aka ce ina zaka je ne? Yace zan tafi Uhud. Ya dauki sulkensa, ya dauki mashinsa da sauran makamansa ya hau ya su kwana, kuma mutum ne da yake kiyayya annabi har yana nuna kiyayyarsa. Lokacin da ya doso al'amari yaki ya danyi tahawuli, canjawan nan da yaki yayi da suka hango shi mutanansa sai suka su kwana suka je kusa shi suka ce wallahi in ka kuskura ka shigo na wajen zamu halaka ka, sun tsammata ya zo yin sharri ne. Sai ya ce a'a, khuduni ila rasulillah, ku kai ni wajen manzon Allah. Sai sai kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce me ke tafi da kai? Sai ya ce ya manzon Allah, na zo ne na musulunta, amma kuma gashi na ga yakin nan fa yanzu ya canja salo, na kutsa cikin mutanen nan ne ko kuna tsaya ne na kalmar shahada ga? Sai annabi ya ce a'a, ka tsaya kai kalmar shahada ka musulunci tukunna. Sai tsaya ya kalmar shahada ya karbi musulunci tukunna, sai yayi bankwana da annabi ya kutsa cikin jama'a yana shiga a kashe shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa min ahlil janna wa lam yasjid lillahi sajdatan, bai yi ma Allah sujuda ko dai ba, kuma annabi ya ce dan aljanna ne. To wannan ayat tahawulin littafi ne ko? To shine wasu malamai suka fassara irin wannan kama bada akumta udun, ai kamar yadda aka kage halittan ku tun lokacin da kuke cikin mahaifa ko tun fil azal da Allah ya rubuta destiny wani dan kaza ne, to hakan nan zai koma zuwa ga wannan makomar da Allah ta'ala ya rubuta masa. Allah kamar makoma mai kyau. Allah ya ce fariqan hada, wani bangare daga cikin mutane su kan Allah yana shiryar da su, Allah ka samu cikin shiryayyu. Wa fariqan haqqa alaihim wadh-dhalala, wani bangare kuma bata ne tabbata akan, saboda Allah ya riga ya wajabta bata akan su. Ba kuma wanda yake la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun, yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa ilayhi tuqlabun, yana shiryar da wanda ya ga dama ya batar da wanda ya ga dama, kuma zuwa gare shi ake juyar da ku koma. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim wadh-dhalala, amma fa mutum ba zai dan fara da irin wannan waɗannan nusus din ya ce shi kenan shi ba ya tsaya a fiyat ɗinsa, duk abin da Allah ya kaddara masa tiran gini ranza ne. In mutum ya zaɓe haka, to lallai ya zana wa kansa tsiya ne ya ci gaba da aikin alheri. Ya ci gaba da aikin alheri. Allah maɗaukaki ya ce innahum ittakhadhu shayatina awliya'a min dunillah, waɗanda suka ɓata sukan sun riƙe shaiɗanu ne majibintansu masoyansu, min dunillahi baicin Allah, ay ghairihi bi ragmil iqtida'i bil aba, saboda ɗanfaruwar da suke yi na koyi da ubanni, su ce su duk abin da iyaye suka zo ba za su bari ba. Abu Talib ne fa cikin lamiyarsa yake ambatawa cikin wani baitinsa mashhuri, yana ambata cewa shi fa ya tabbatar wa inni araftu bi anna dina Muhammadin min khairil adyanil bariyati dina, min khairil adyanil bariyati dina, ni fa ina da itikadin addinin Muhammad yana shine mafi alherin addinai da talikai suka taba gani. Ya fa itikadi fa, ya fa yadda da waɗannan, amma ya ce laulal malamatu aw hadaru masabbatin la wajadtani samhan bidhaka mubina, inda ba dan ina gudun zargi ba, ko kuma kada a zage ni a ce na biyara, ni ma da ka same ni cikin dade rai na ba addinin naka. To kaga ya zabi al iktida'u bil aba'i ne, shi yasa lokacin da yazo zai rasu abokansa Abu Jahal da yazo shi su biyu suka zo, in annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya am qul la ilaha illa allah kalimatan uhajju laka biha inda allah baffa kace la ilaha illa allah kalma ce da za ta zamanto maka hujja a wajen allah subhanahu wataala ka mutu akan imani yana so ya fada su kuma sai su ci atargabu an millati abdul muttalib yanzu addinin abdul muttalib ne zaka gujewa babanka su ne manya a cikin quraishawa kowa yana yadda da su a karshe dai sai kalla annabi yace huwa ala millati abdul muttalib shi dai yana kan addinin abdul muttalib ba zai bari ba kaga al-iktida'u bil aba fariqan hada wa fariqan haqqo alaihim ad-dalala innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya yan sai ya jibinci wadancan duda furucin da yayi yabo akan annabi da gudunmawa da ya bawa annabi amma bai mutu akan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to Allah ta'ala yace wa yahsabuna annahum muhtadun kuma sai suke raya cewa wai su ashirye su shiryayyu ne su yanzu duk wanda suke kan addinin bata wallahi gani suke wai da dai suke amma akwai wanda su san batan ne akwai wanda tabbas sun san batan ne yanzu kaga Kirista zai ce maka ai su ne za su shiga mulkin sama mulkin sama su za su shiga ya yadda shi akan haka wai Allah ne ya aiko musu haka akan abin da itikadi na shirka da suke yi wadancan wadanda ake cewa za a jide su a sasu aljanna wai na ji wani ma yana tatsuniya ba ma fa'ida nana ta irin wannan tatsuniyoyin nasu mun dai san da irin kwamacalar da suke fada to wallahi waɗansu su suna ga da gaske ne irin muridan nan in an gaya duk abin da aka fada gani suke haka ne saboda ai sun ɗauki amanar addininsu ne sun ba su shi yasa duk lokacin da mutane suka baka amanar addini kana cikin hatsari yi iya bakin kokarinka ka nusar da su zuwa ga abin da yake tabbatacce shi yasa Ahmad ibn Hanbal rahimahullah yake kashe di matansa Abdullah yana cewa iyyaka thumma iyyaka an taqula qawlan laysa alayhi salaf kashe din ka fa kashe din ka karka yadda ka faɗo wata magana wanda wani magabaci bai faɗe ta a cikin sahabban annabi ba duk abin da zake koya ka koya a wajen salafus salih su ne humus sahaba to daga can ake dofanowa addini amma wanda ya riko da wani ya bar shiriyar da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita wanda sahabbai suka isar ma al'umma ya riko da wani saboda yana ga shi waliyinsa ne to zai badda shi alhali kuma wa yahsabuna annahum muhtadun suna raya suna tsammanin cewa wai akan shiriya suke Allah ce
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
بارك الله فيك أكون سقبوبي ودن دينا كتاش أنا جمعنا التازم وتأيد kamar yanzu cikin surutul muntahina yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum sai kuma ka tashi wa iyyakum an tu'minu billahi ka canja ma'anar ta zama wata jirkitaccen ma'ana marar dadi ya bani adama Allah ta'ala ya ce ya ku ƴaƴan adamu ka shaidin dai da Allah madaukaki yake ta mana khudhu zinatakum ai a baya an ambata mana an ce walibasu taqwa zalika khair, tufa da mutum zai sanya na tsoron Allah shi yafi alheri. To wannan ba yana nufin cewa ai rafadin tufafi ne masu kyau a samu tufafi munana ya gagu mahota ko ina a saka ba, kana da daman ka canja tufa kafadun nan duk sun kode kuma wai hakan zuhudu ne. A'a, ba haka ake so ba, sai dai in ya zama ba makawa babu halin da za a yi. To dan kada a samu wahamin cewa sanya tufafi masu kyau bai halatta ba, Allah madaukaki sai ambata mana sashen wasu abubuwa da suka halatta. Ya bani adama, ya ku yan adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, kurki kwalliyarku kawarku inda kulli masjidin yayin kowace sallah, inda kulli masjidin. Asalin wannan aya ta sauka ne domin ai raddi ga abinda su waɗancan mushrikai suke yi na yin tawafi tsirara, wai ba za su yi tawafi da tufafin da suka saba ma Allah a ciki ba, kuma su zo su yi bautar Allah da shi. To sai aka ce a'a, duk lokacin za ku bauta ma Allah ku musulmai ya zamanto kun siturce al'auranku, shi ne asalin abin da ayat take nunawa. To amma tunda ya zo da lafazi na zina, malamai sun ba da fassarori wanda ya ɗauki asalin nafsul ma'ana. Ya bani adama khudhu zinataku, ya ku ƴan adam ku riƙi ƙawarku, malamai ce ma yasturu auratakum, ai abin da zai suturce al'auranku. Wannan aya ita ce ayan da fuqaha'u suke amfani da ita dalili mafi ƙarfi a Qur'ani da yake nuna wajibcin suturcewa al'aura idan za a yi sallah, saboda dangane da ibada ne. Allah ya ce khudhu zinatakum, sai aka ce inda kulli masjidin, ma'ana ai inda kulli salati, duk lokacin da za ku yi sallah, wattawafi da za ku yi tawafi, wanda shi ma ma'anar sallah ne da shi, domin shi ma tawafi yana da ma'anar sallah. Allahumma illa bashi da alfarmomi irin wadda sallah take da shi, sallah an hana tafiya, sallah an hana magana, sallah an hana waɗansu abubuwa da dama da waiwaye da makamantansu, alhali ba hana wannan a tawafi ba, amma sun yi tarayya a alwala, ba a yin su sai da alwala da abin da ya tsaya a madadin alwala. Idan har ba a samu abin zai alwala da shi ba, shi saka mace mai haila sai aka ce ita ba za ta yi tawafi ba. Annabi ya ce if'ali kulla ma yaf'alu al-hajju ghayra annaki la tatufi bil baiti hatta tatahuri. To dama suna tarayya, shi saka nan malai ya kawo su duka su biyu a hade, wallahu ta'ala a'lam. Kuma Allah madaukaki ya ce wa kulu, sannan ku ci, washrabu kuma ku sha, ma shi'tum, abinda kuka so, abinda yake na halal. Kaga nan da aka ce wa kulu washrabu, ku ci ku sha, an yi itlaqin sa, to yana taqayidi. Ai wani go Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu kulu min at-tayyibati wa'malu salihah. To kaga ashe kenan al-aql wash-shurb an yi taqayidin sa sai a at-tayyibat, ababan da yake tsarkaka wanda shari'a ta yadda. To Allah ya bada dama na waɗannan abubuwa guda uku: ka sanya tufafi na zina, ka ci abinci mai daɗi, ka sha abu wanda yake mai daɗi. Abinda Allah ta'ala ya hana ta'allake da su yace wala tusrifu, kada ku yi zarfafiya, barna ne ba a so, ba a san barna, ba a san zarfafiya, israfi kenan. A cikin abincin da mutum zai ci, to kada ya israfi. Yana daga cikin israfi mutum ya ɗebi abincin da ya wuce bukatarsa, yana daga cikin israfi mutum ya ci ya tumbatsa har ya kasa gatsa saboda cikin ya shaƙe, israfi ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana. Ya zo a cikin hadisi na Amr ibn Shu'aib da dai wannan silsilar tasa wanda Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu min ghairi makhilatin wala saraf fa فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كتي كشاء كما كسنية تفافي وتصدق كما كي صدق. النبي صلى الله عليه وسلم سيقال دتي من غير مخيلة ولا صرف باترد توروك. مخيلة شين التكبر متين دنغ نون إساء أتفاتين سا كوي دنغ نون إساء أنو إن أبنتين سا كوي دنغ نون إساء abin da zai sha cewa shi fa yafi wasu to wannan musulunci baya so in mutum wannan yayi israfin da aka hana kuma wala sarafin babu zarbabiya a dafa abincin sama da bukata sauran kuma shikenan a sai ka ga an zuba shi a cikin dustbin sauran a saka shi a dustbin to wannan shi ma israfi to Allah ta'ala ya hana wannan sannan halatta haram da za a yi ko haramta halal da larabawa suke yi haramtawa da suka yi kamar wanda muka ji a cikin abin nan suratul an'am da wanda ya zo a cikin suratul ma'ida haramta alhawami wassawa'ib da makamantansu to duka waɗannan shi ma israfi ne wala tusrifu shi ne nan male ce bi tahrimil halal kar ku haramta abin da Allah ya halatta ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون كان متنكوى دو باكين سيتشي كذا حلال ني كذا حرام ني يقاقا كأريا جنجنا مع الله دوات أن تسكي جنجنا كأريا الله سبحانه وتعالى توفباسا ربوتا شين ما نيتشي أو بالتعدي إلى الحرام كوكو متين يسأل لك زواغا أبن ديكي نحرام أبن چيني وان ديكي نحرام to Allah subhanahu wa ta'ala baya so a tsallaka zuwa gare shi imma a wajen kasbin kada ai al-kasbul haram abinda ake bukata shine al-kasbul halal hanyar da zaka nemo abincin ma a nemo ta ta halal kada nama ne na akuya da ya halatta amma a samu shi ta hanyar haram kada dukiyar da za a je a sayi kayan abincin ko kayan abin shan ko tufafin a samu shi ta hanyar haram to duka wannan yana cikin abin da Allah ta'ala ce wala tusrifu kada ku yi israfi kada ku ci gona da iri kada ku yi zarbabiya Allah ya hana duka wannan a tsaya a farfajiya na shari'a me ya saka Allah ya ce innahu domin fa lalle shi Allah la yuhibbul musrifin baya san masu barna ai la yuhibbu ma yasrifu fil infaqi man yusrifu fil infaqi wala yajazihim duka waɗanda suke yin barna wajen ciyarwa ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ba su sakamako a kayan abin da suka yi ba alal israfi bil hasana waya ba su kyakkyawan aiki ba wa kanatil arba fil jahiliya larabawa a zamanin jahiliya sun kasance ya dufuna bil baiti urat suna yin tawafi a dakin ka'aba tsirara wa yuharrimuna ala anfusihim fi ayyamil hajji al lahma wal dasama kuma suna haramta ma kansu a lokacin da ake aikin hajji sai su haramta wa kansu cin nama سهرن تامكنسو رومو ميقرغو فأنكر الله عليهم ذلك شين الله مدعوككي يمس إنكارن هكا شوا كتش أبن ديك حلال كما كسن يتفافنكو إذن ذاكو يتوافي كما أما أبن دب أككي شين كدا كوي إسرافي شين كما يدن مكا أمبتا إمام مسلم يارويتو حديثي لك عبد الله إذن أباس يتي ماتي إذن ذاتي يتوافي دومن توافن ربعي سكي waɗanda ba su da tufa sabuwa kuma ba su da tufar da za su ara a wajen ƙurayshawa to sai ya zamanto mata suna yin tawafi da daddare maza kuma suna yin tawafi da rana to amma ko da daddare ai akwai haske suna riƙe akwai nau'in abin nan ɗinsu a ci balbal ɗinsu da suke riƙewa irin ta da kuma za a iya samun hasken wata kaga za su iya ganinta to don haka wai a ƙa'idarsu wanda shaidaninsu ya kimsa musu ita mace idan za ce tawafi takan samu dan wani abu ko dan wani tsumma ko dan wani dan fefayi sai ta sanya ta gabanta kuma tana yin tawafi wabautar Allah fa take yi tana faɗan irin wannan baiti al-yawma yabdu ba'dahu aw kulluhu fala bada minhu fala uhilluhu wai yau ina bayyana sashansa ko ma gabaki dayansa abin da ya bayyana daga cikinsu to dai ban halatta shi ba kun gane hikimar maganar tasu ko wato wai suna fadan koda domin ana samun wasu ne sai su dinga kura musu idanu to su kuma sai su dinga fadan haka to Allah ta'ala ya hana duka irin wannan abubuwa ne wanda yake na maguzanci wanda aka yi tayi tun ada Allah madaukaki yace qul ka ga musu man harama zinatallahi allati akhraja li'ibadi wa anene kam ya isa ya haramta zina wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar ga bayinsa ai ba wanda zai haramta zina inkaran alaihim am musu inkari ai minal libasi wa ghairihi imma tufane imma ba tufafi ba wat tayyibati da kuma dadada ai al mustalazzat abinci wanda yake mai dadi minar rizqi na arzikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bawa bawa to anan wajen dai akwai kaidi ba ana nufi kuma kamar yadda muka ambata an halatta wa mutum kwalliya kuma ya zamanto yana israfi a cikin ta ba koda kwalliyar ce tana da limit akwai kwalliya wadda za ta zamanto mai israfi kwarai da gaske ainun da gaske ka san yanzu masu dukiya waɗancan irin waɗanda ba a ganin su sosai din nan ka san sukan sa takalmi hannun miliyan 5 ma takalmi guda daya to ai kaga ko mutum yana da wadata israfi ne israfi ne Allah shirye da mu to don haka koda abincin da mutum zai ci ya ci ya tumbatsa ya ci ya tumbatsa shi ma israfi ne koda mai dadin ne ka ci da dai Annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa cikin hadisin da Imam Ahmad ya rawaito daga Miqdad ibn Ma'di Karim Annabi yana cewa ma mala abunu adama wa'an sharran min batnihi dan adam bai taba cika wata jaka mafi sharri a gare shi kamar cikin sa ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka yace hasbu bin adama ukulat a wata ruwaya lukaimat yakimna biha sulba ai abin da ya isar ma dan adam yan lomomi kaga sai kawo shi da tasgiri lukaimat ko ukulat yan lomomi yakimna biha sulba wanda zai samu gadan bayan sa ya mike ma'ana dai ba zai kifa yin wataka da shi ba ya dan ci abin da kawai zai rayu su tabi'ar sahabbai suna cin abinci ne da saddar wamak yanzu kaga mu ne aka sabarwa kai wai 3 square meals ko eh 3 square meals amma saba kawai da safi ai abinci da rana ai abinci da daddare ai abinci yanzu ne da aka dan gogu mutane suke mata suke kago wani abinci wai tazarce ko in aka yi da rana sai ce tazarce za su yi to kun san zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su saba da wannan ba ba lalle ne abincin safe yana da sunan sa abincin rana yana da sunan sa abincin dare yana da sunan sa amma ba wai ka'ida ne su a wajen su waɗannan guda ukun dole sai an tanade su ba su abin da aka ambata a zamanin annabi suna cin abinci ne li saddir ramak arwamak wai shine numfashin ka na ƙarshe suna cin abinci ne domin su tare numfashinsu na ƙarshe kada su mutu ma'ana wai abin da ake nufi ba sa cin abinci sai sun ji cikinsu tabbas yana da bukata to su haka suke shi yasa su ba sa yin kiba a zamanin annabi ba su da kiba amma akwai ƙarfin zuciya to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ambatawa yace hasabun adama lukaimatun ko kuma ukulatun yuqimna biha sulba wanda zai samu ya tsayar da gadan bayansa da shi shine yace fa in kana fa'ilan la mahala in har mutun ya zan dole sai ya ci abincin to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafasihi to sai zamanto ɗaya bisa zai raba cikin sa uku, rabi abinci, rabi ya sha ruwa, ɗaya bangare na ukun kuma ya bashi li nafasihi, ba nafsihi ba nafasihi bil fatha, sai bashi ga numfashi, an nafasu shine numfashi. In ciki ya cika kan ba sai ga mutum yana haki ba, amma wani in zai ci abinci har kunce lawarje yake yi domin abincin ya ƙara samun wajen zama, to duk wannan shi ma ya fada cikin israfi da Allah ta'ala ya hana, ya ce wala tusrifu, ya halatta abu mai daɗi amma ba a so a israfi, innahu la yuhibbul musrifin. To an nuna min lokaci ya yi, ba mu ƙarasa ayar ba. Akwai waɗansu ‘yan bayanai da suke ta’allake da dai ɓangaren aya, insha Allah ta’ala in Allah ya kai rayuwarmu wani mako ɗin sai kuma mu ɗora abinda muka faɗa daidai, Allah ya tara mu alada, wanda muke kuskure Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa assalamu alaikum.